l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 17 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wasu motoci masu silke don samar da tsaro a jihar. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a yammacin ƙasar Ukraine. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci ɓangarorin uku zuwa taron. Shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi huɗu na shirin fitar da alkamar Ukraine ta tekun Bahar Maliya. Rasha ce mamba ta huɗu. Yarjejeniyar da aka kulla a Istanbul ranar 22 ga watan Yuli ta ba da damar sake dawo da fitar da alkamar da Ukraine ke fitarwa zuwa kasuwannin duniya, tare da kawar da wasu cikas ga sayar da taki da kayan abinci na Rasha. Kimanin tan miliyan 20 na alkamar Ukraine ce ta makale a cikin jiragen ruwa kusan dozin biyu a tashar jiragen ruwa na kudancin kasar tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya. A cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya Talata, Odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben Kenya ya sanar ba shi da amfani. A ra'ayinmu, babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zababben shugaban kasa, in ji Odinga. Sakamakon ya ce Odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin 100. Sanarwar da ta kasance cikin cece-kuce tun ma kafin a bayyana ta, domin hudu daga cikin bakwai da ke cikin hukumar zaben sun yi watsi da sakamakon. Mataimakiyar shugaban hukumar zaben ta ce tsarin kidayar ƙuri'un ya kasance da matsala. Cutar ƙyanda ta ɓarke a ƙasar Zimbabwe ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da 2000 suka kamu da cutar a fadin kasar, in ji gwamnatin kasar jiya Talata. Waɗanda ke kamuwa da cutar na karuwa cikin sauri a kudancin Afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan, inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki bi cikin kasa da mako guda. Ya zuwa ranar 15 ga watan Agusta, adadin da aka samu a fadin kasar ya karu zuwa 2056. An kuma samu mutane 157 sun mutu, in ji ministar yaɗa labarai Monica Mustangwa yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako. Mustangwa ta ce gwamnati za ta ƙara aikin allurar rigakafin, kuma ta kafa wata doka ta musamman da ta ba ta damar fitar da kuɗi daga asusun kota-kwana na ƙasa domin tunkarar lamarin. Ta ce za ta haɗa kai da shugabannin gargajiya da na addinai domin samun goyon bayan su wajen gudanar da aikin rigakafin, inda ta ƙara cewa galibin waɗanda abin ya shafa ba a yi musu allurar rigakafi ba.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wasu motoci masu silke don samar da tsaro a jihar. Da ta shafa ma da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga daban-daban a jihar. Wakilinmu na yankin Neja Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Uwere. To masu sauraro sai ayi mana afuwa domin muna dan fuskantar tangardar na'ura.
Wani mai sa ido kan yaki da ƴan adawa na wata kafar labaran Kurdawa ya ce Turkiya ta kai wani hari ta sama a arewacin Syria kusa da kan iyakarta inda aka kashe kalla mutane 11 cike har da sojojin gwamnatin Syria. Harin da ya faru ne a yammacin garin Kobani dake arewacin kasar kuma ya zo ne a daidai lokacin da ake zaman dadar a arewacin Syria tsakanin mayakan Kurdawa dake samun goyen bayan Amurka da kuma ƴan bindigar ƴan adawa dake samun goyen bayan Turkiya. Rundunar sojojin Syria ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 3 tare da raunata 6. Kungiyar da ke sa ido kan yakin Syria dake da headquarter a Burtaniya ta ce harin da Turkiya ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane 11 inda ta ƙara da cewa ba a tabbatar da ko dukkan sojojin Syria bane. An kuma ce mutane 8 sun samu raunuka. A cikin wani rahoto mai ban mamaki na rubutu da bidiyo, wata tashar labarai ta Sweden da ke mai da hankali kan Bangladesh ta bayyana yiwuwar wani gidan yari na sirri da ake ajiye wa ɗanda aka tilasta ɓacewarsa a Bangladesh. Cikakken rahoton nan Nature News ya dogara ne kan bayanan da aka rubuta na wasu mutane 2 da aka tilasta musu ɓacewar, waɗanda suka ce an tsare su a gidan yarin da ke tsakiyar Dhaka babban birnin ƙasar. Dukkan mutanen 2 sun tabbatar da cikakken bayanin labarin Nature News a cikin hirar da suka yi da murya Amurka ta wayar tarho. A cewar mutanen 2, gidan kurkukun ana kiransa Angar kuma ana gudanar da shi ƙarƙashin darakta janar na hukumar leƙen asiri, reshen leƙen asiri na sojojin tsaron Bangladesh. Kamfanin lancin labarai na Netra ya kuma buga hotunan sassan gidan yarin waɗanda suka ce jami'an soja da ke ci gaba da aikinsu ne suka ba su.
To yanzu kuma za mu kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wasu motoci masu silke don samar da tsaro a jihar da ta shafa ma da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga daban-daban. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Uweri.
Gwamnatin jihar Imo ta kaddamar da wasu motoci masu silke da ake nufin za a yi amfani da su wajen tabbatar da tsaro da ke addabar jihar ta Imo a yankin kudu maso gabashin kasar. Waɗannan motocin dai da aka nunar cewa kira ce ta musamman kuma motocin kimanin 15. Shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya IGP Usman Alkali Baba shine ya kaddamar da motocin a gidan gwamnatin jihar Imo kamar haka.
I hereby commission these assets of security provided by your government for the benefit of your people and Nigerians at large.
A wurin jawabin bayar da motocin, gwamnan jihar ta Imo Sanata Hope Odizuma ya ce,
to help them fight crime and criminality in the state, we follow that up with the donation of the first set of armored personnel carrier.
Yana cewa ne hakika muna huskantar gararin 'yan bindiga a sassa daban-daban na jihar Imo wanda wasu mutane ke amfani da damar domin tare zaune tsaye, kuma mu a gwamnatance muna daukar matakan da suka kamata. Dole ne mu dauki matakai da zamu yi maganin waɗannan matsaloli. Dalilin da yasa muka auno waɗannan motocin kenan na tsaro guda 15 tare da mika su ga shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya IGP Alkali Baba don amfani da su a jihar ta Imo. Kuma ina tabbatar da cewar wannan mataki da muka dauka zai yi amfani matuka a jihar ta Imo. A yayin karbar waɗannan motoci, babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya zanta da sashen Hausa na muryar Amurka, kuma ga abin da yake cewa,
Gwamna Hope Izoduma ya ba mu kayan aiki wanda kwarai zai taimaka mana.
To wajen irin nasara yanzu a takaice za a ce rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu, misali dangane da batun tsaro ana fadin tarayyar Najeriya?
Ana samu alhamdulillah. Shi ka san batawa yana da abu ne wanda za a yi shi a cikin sauri, amma gyara yana daukan lokaci, kuma yana neman tsayuwa na kowa da kowa. So ina kokarin mu kuma muna roƙon 'yan Najeriya su taimaka.
Matsalolin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya mai jihohi 5 matsaloli ne da suka kice suka kicanyewa yayin da yan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya ke cin karansu ba babbaka a sassa daban-daban na jihohin na kudu maso gabashin kasar. Kodayake dai har-haren sun fi matukar tasiri a jihar Imo inda rayuka da dama suka salwanta. Da haka kuma naji ta bakin wani jami'in tsaro da ke aiki a jihar ta Imo kuma ya bayyana irin yadda waɗannan motoci da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya raba ta yadda zai amfane su. Ya ce
Barista SP Ibrahim Mikaela Onumegbulem Chief Imam Imo State Police Command. Wannan ba karaman hubbasawa bane a wannan zamani na tabarbarewan komai musamman tsaro da ce an yi gwamna guda ɗaya wanda ya bayar da hankali akan yadda za a shawo matsaloli na tsaron nan. APC har guda goma banda bayan ya ba da wayansu can baya a ba karamin hubbasawa bane.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Owori, Najeriya.
To madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mata a Najeriya suna iya kokarin ganin cewar sun shigo an dama da su a fagen siyasa, domin sun yi amanna cewar yin hakan ne kawai zai ba su damar taimakawa ƴan uwansu mata. To sai dai kuma suna fuskantar turjiya da kalubaloli da dama, kamar yadda wasu daga cikin matan suka bayyana wa muryar Amurka a wata tattaunawar da ofishin muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yi da Hajiya Aisha Jibir Dukku, ne wakiltar mazabar Dukku da na faɗa kuma jam'iyyar APC. Sai Hajiya Aminu Umar Khair Bibi Faruk, wacce take neman tsayawa takarar majalisar wakilai mai wakiltar Gezawa da Gabasawa a karkashin jam'iyyar PDP. Sannan kuma akwai Hajiya Khadija Iya Abdullahi, mai neman takarar gwamna a jam'iyyar Afga a jihar Neja, da kuma Hajiya Aisha Suleiman, mai neman takarar sanata a jam'iyyar STP a kudancin jihar Neja. To a makon da ya gabata mun karkare shirin akan bayanan Hajiya Aisha Suleiman, inda take cewa
saboda kungiyar matasa ne da mata, sai suka ce to a wannan dai da kike taimakon mu haka ya kamata mu shiga gwamnati. An kika shiga siyasa mun san ba karaman ci gaba za mu samu ba. Nace to ni dai ba na siyasa ko kun taba zata zan yi siyasa ba. Suka ce an kika gama siyasa ai nan muke ɗan siyasa za su zo su ce mu mara musu baya, mu mara musu baya. Kuma suke kare dai a gaskiya siyasar mu na Najeriya kudi ne da daya, sannan kuma mazan gaskiya ba su ba mu dama.
To a yau shirin ta karkata akan batun siyasar kudi da yadda za a kawo karshen ta. Kuma an yi wa Hajiya Aisha Dukku tambaya a game da yadda za ta shawo kan batun siyasar kudi, kasancewar har yanzu ita ƴar majalisar wakilai ce kuma shugabar kwamitin da ke kula da harkar zabe. Ai sauraro lafiya.
Maganganun da aka faɗa suna bisa kan hanya. Gaba ɗaya harkar siyasa a in kika lura ana ga kamar mata sun shigowa abin ne ba su a harkar. Kwata-kwata ba a ganin cewa mata ya dace ma su shigo harkar siyasa ɗin nan. In an gama ce a wurin, to duk ƙoƙarin da za a yi a ga cewa an toshe hanyar ko an sa mata wasu takunkumi wadda zai kasance ta ji ba daɗi har ba za ta iya ci gaba ba, balle ma ta yi ƙoƙari har ta ga ta ci zaɓe. Kin ga wannan ma babban abin da ya kamata a duba kenan a gani. Wannan dokar kasa ba ta hana mu ba, mu muna da ƴanci. Sannan in muka duba a addinance, kamar yadda ƴan uwana mata bi suka faɗa, jihadi ne. Duk abin da ka ga cewa kai zaka iya shiga ka bada naka gudunmawa domin taimakawa da tallafa al'umma, muna da damar mu shiga. Me yasa kamar yadda tace in an zo cewa wai ita mace ce wai sai ta janye mishi a wani dalili? Ai na aka rubuta a wace doka? to ni ma haka na samu cewa ai na je campaign ni tsohuwar minista ce tsohuwar malamar makaranta ce tsohuwar shugaba ce an san iyayena ba ɗan siyasa bane amma dai in hanyar aiki ne na taimakawa jama'a an san cewa ga abinda mahaifi na yi ga abinda nayi nima amma sai daga ƙarshe a ce odebo wato mace ce da flatanci wato abinda ya kasance na kasu a gare ni shine ni mace ce to wannan abun ya kamata musamman a arewacin Najeriya a duba wannan al'amari a gane cewa cancanta shi za a duba
a daina jam'iyya kenan
a jam'iyyancin ai a duba a ga cewa kamar yadda na fito a jam'iyyar mu ta APC ai ba ni kadai na fito ba amma ai an duba an ga cewa ba wai ina da wani nakasu ba na cancanci a bani ni takara har in zo don saboda akwai gudumawan da zan iya bayarwa sannan maza ka su dauke mu kamar mu abokan hamayya ko abokan gaba a inda duk muke mu muna so su ba mu hadin kai mu ma mu ba da namu gudumawa akwai inda filin mu ne in an zo harkan yaya harkan kansu su mazan ma mu ma muna da mu muka haife su kamar yadda kika ce saboda haka akwai gudumawa da zamu iya bayarwa akwai harkar ilimi duk harka ce da mata za su iya bada gudumawa akai harkan kiwon lafiya haikan ciki da goyo kai wace harka ce ma wace mace ba za ta bayar ba har zuwa dai kololuwa zuwa wata mata sun je ga kuma idan aka fito zabe mu ne wuni rana ruwa iska sannan in an tafi campaign mu ne masu tafi ta waka sannan mu wuni nyunwa kishi rana ruwa iska akan mu sai mun dangwala amma idan aka zo harka ta mulki sai a ce a'a ba mu iya ba
nagoya menene ra'ayin ki a game da harkar siyasar kudi a wannan kasar bayan kin ji bayanan da jiya a jiya ya kike ganin za a gyara ai siyasar nan babu kudi ke kan kin ne kudi kike kika samu
ni tunani na akan demokradiya harkan kuɗi ni na gani ba muna koyan su America da sauran kasashen da suke demokradiya ba akwai inda aka ci ana siyan ticket ne a wajen su a ta siyan ticket me yasa mu a ce wai mace ko namiji a ce sai sun siya ticket in dai ka san mutum yana da zuciyar da yake so ya taimaka ma abun ma party ma takes care of it party ne suke duba komai everything da ya kamata da zakai party ne yake dubawa
mu a jami'ar mu mata ba su
sai to aka ce APC da PDP an ce mata ba su amma kananan jami'o dole su dan samu wani abu da za a yi arka da shi tunda party din ba zai dan ba su da kuɗin mostly ana neman cewa yanzu logistics da abubuwan da zaka yi na party kai da kake gubernatorial candidate kai fa zaka yi taking care of ba party ba in ba ka ma da kuɗin to ya zaka yi so ni a gani na bai kamata ana mutun kuɗi jiya wani ya bugo min daga cikin local government in the state kace akwai wani candidate yana da karfi yana da capacity yana da competence yana da character din da zai yi abin amma problem din shi kudi me yasa wai kullun aka muke losing mutane masu zuciyar taimaka ma al'umma dan ni na gani komai da zaka yi a sa purpose a ciki siyasan nan ni ina gani cigabawan aikin da nake for the past 15 or 18 years taimaka ma mutane ranan da Allah ya kawo ka gaban shi zai tambaye ka ni na baka dama kai wannan number 1 na baka dama na kira mutane su zo su kira ka ka fito ka tsaya a takara me yasa baka yi ba in kai in har ka samu Allah zai tambaka aikin da ya kamata kai kai shi I'm very very impressed da abin da ta faɗa su suka sa electoral law din na haye kafu mun ji abin da ya faru da delegates na APC daga PDP ma ko a Niger State yanzu faɗan da suke APC da PDP batun harkan kuɗi ne me yasa wai kullun sai a takura ma mutane da batun kuɗi
da wajen hajiya Amina Ummu Talibi harkan siyasan kuɗi musamman a banza baliki da basa da gezawa ta
to wurin ba kowa mamaki dan gaskiya geza daga basa ba abinda zance musu irin mu'amalar da nake yi tare da su sai suka ga isu an biya su wallahi billahi 2200 kowa ya karba kudin mota wannan dalge su ba wanda ba cewa suka ba sa su ai su manufar suka kalla suka ga cewa tunda dai za ta zo ta yi mana kuma sun yi imanin to abinda za a zo a karbo ai musun ko to dama zai zo hannun su har a yanzu nan da nake miki magana ni ba wanda yake ce min bashi wani kudi kuma harka ake yi sosai ba ranar da ba za ka yi mutum 20 30 magana a waya ba saboda saboda haka mu gaskiya Hajiya ba abinda muke so irin manufofin da naki da kika zo kan mun san dan mu kike yi kan ma dai samari mun san cewa in har kandan ta mu ta zo ta makaranta ta neman aiki mata da nake musu zancen empowerment tani aka ce zancen empowerment da ma saki ji ana tunanin to za a ba su dan kudi to matan ma yanzu sun fara ganewa cewa empowerment din ma har da training kuma amma kamar yanda honorable ta faɗa ko idan za a yi abin nan mata su fito sosai din ko yanda ya kamata ko a yi primary kowa ya gwada kunjin shi to idan za a yi haka ko to nan ne za mu rinka fito da matan da suka da capacity yanda ake cewa wanda ba kawai ɗan abin yari ba a shakida bane ba mata da suka san me suke yi wanda suka kai munzulin kuma da za su yi wani abu ai shi harka da ilimi har abada dama daban take da wace bata da ilimi idan babu ilimin gaskiya ko ma me muke yi sai kika da akwai na ƙasa a cikin shi
kowane party ta yi primary yanda Hajiya honorable ta ce maganin shi shine kafa dokan nan tana da muhimmanci sosai saboda kin ga kaman ja'an mu yanzu maza biyan ne da ni kadai ake neman wannan kujeran to wasu sukan ce a ba dai kudi na aiki ba ai za mu ga inda za ta kai labari kuma nukan ce masu da izinin Allah za ku kosha mamaki ba mamaki da ikon Allah amma wannan karan za ku koyi mamaki saboda ne ai mutane kowa ya gaji da gafara sa ba ga kowa ba yanzu ba batun party ko PDP ko APC ko SDP ko abu ba wannan ake yi ba cancanta yanda Hajiyar ta fadi saboda da nace ban da kudin matan suka ce eh ai kina da kudi saboda kudanki kudan zuciyanki ne in zaki iya yi mana abubuwan da kika yiwo mana a baya to ai kina da kudi so saboda haka muna bayan ki 100% wasu kananan hukumomi wasu su da kansu suke yi mani da naje suka gayyace ni kwanaki Hajiya zo muna da meeting da ke nace to ban ga za su je su cika ajiya da bai nace to gane nan tahi ko da naje wallahi na sha mamaki hall mutane sama da 150 kace ai ba fara campaign ba suka ce ba campaign ba je za muke cikin daki nace to ya aka yi fata da yawa da hijabi suka manna logo na SDP kace wannan ai logo party na suka ce kwarai da gaske saboda ke muke yi
Mr. Aro anan kuma za mu sallama da kai a cikin shirin ciwon yanci da wannan mako amma idan aka kasance da shirin zuwa mako gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin kokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti sallamu abu ni Aisha Mu'azzu kuke cewa lafiya
gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
wala ta yi na mun wannan makon ne da jaridar Lokon ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda a farkon shafin talabar ta mana cewa ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Beti Asomo ya ce wani bincike da hukumar lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkasa cewa a cikin jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda 1000 waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takardu na kogi yace yanzu dai dole ne a hukunta da su a gaban kuliya sai kuma jaridar Independent an da ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Alanne Dango wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru 5 kenan wata kotu a kasar Faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana binciken sa da rubutuke da yayi da makudan kudade a yayin da yake jira lagaman wannan hukumar a kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma a jarigar da mai sabi an da ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai ana bin dokokin ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko COVID-19 wanda ta yi wa duniya daurin minti sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyar kasar an da suke amfani da yanar gizo-gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani kuma tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba ta biyanta abokinta da ya dace sai kuma jaridan Avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukumar bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyan 4 na fefan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta ta su fitar da dokar da zata cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya sai kuma jaridar Ecohusan ce an da ita kuma tace kungiyar DKT International sun horas da likitoci a kasar Kamaru har guda 50 ga ungunzumomi da masu aiki ungunzuma wanda za su dinga bayar da ayyukan su a fadin kasar kuma sun dauki nauyin su a fadin kasar baki daya jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru Pekafo tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takaridan kasar Mr. Samuel Eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour anda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar jamhuriyar Kamaru ya rufe college guda 134 a fadin kasar waɗanda ba su ga ka'idodin su ba yace dole ne idan ƴan kasuwa suna buƙatar bude makarantu sai su bi doka da koda Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awul Garba kafin kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a yammacin kasar Ukraine Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci bangarorin uku zuwa taron Shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi hudu na shirin fitar da alkamar Ukraine ta tekun Bahar Maliya. Rasha ce mamba ta hudu. Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya. A cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya Talata, Odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben Kenya ya sanar ba shi da amfani. A ra'ayinmu babu wani wanda yayi nasara bisa doka ko kuma zababban shugaban kasa inji Odinga sakamakon ya ce Odinga ya zo na bi da kashi 49 cikin 100 cutar kenda ta barke a kasar Zimbabwe ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da 2000 suka kamu da cutar a fadin kasar inji gwamnatin kasar jiya Talata Waɗanda ke kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin sauri a kudancin Afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki bi cikin ƙasa da mako guda. Ya zuwa ranar 15 ga watan Agusta, adadin da aka samu a fadin ƙasar ya ƙaru zuwa 2056, an kuma samu mutane 157 sun mutu, inji ministar yaɗa labarai Monica Mustangwa. Yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai. Sai kuma Solomon Abu daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.